Jab, Jobless, Peace Africa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Hadiza Kyari muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato 8:30 kenan agogon Ghana. A cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa kwamitin shari'a da gwamnatin jihar Plateau ta kafa don duba korafin cin zarafi da ake zargin jami'an tsaro da yi akan fararen hula. Ya ce zuwa yanzu ya karbi korafe-korafe guda 45. Sannan yayin da duniya ke fama da annobar corona, masana sun ce annobar ta haifar da yanayi na tsananin kunci da bakin jiki ga jama'a da dama a sassan duniya. To shin ina mafita take idan mutum ya tsinci kansa a cikin irin wannan hali?
Matakan su ne na misali baiwa kai magana, baiwa zuciya magana da kawo waɗansu abubuwa da suka shafi walwala da farin ciki waɗanda mutum ya samu a zuciyarsa, da kuma neman shawarwari.
Muna tafi da ƙarin bayani kan waɗannan rahotanni da kuma rahoto na musamman wanda Ibrahim Abdulaziz zai gabatar mana. Baya ga haka za mu kawo muku labaran wasanni daga Najeriya, amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Ta wuce adadin mutum 250,000 da suka mutu sanadiyar kwayar cutar corona a daidai lokacin da yawan sababbin masu kamuwa da cutar ke karuwa a yankunan kasar da dama. A jiya Laraba ne New York ta sanar da rufe makarantu, wanda shine birni mafi girma a kasar, yayin da aka kwashe gini na 7 a jere ana samun karuwar cutar COVID-19 da kashi 3 cikin 100. Za a rufe makarantun gwamnati daga yau Alhamis 19 ga watan Nuwamba a matsayin mataki na yin takatsantsan. Dole ne mu yaki barkewar cutar a karo na biyu. Magajin garin New York kenan Bill de Blasio ya rubuta a shafinsa na Twitter. Wani bincike na cikin gida yana zargin cewa dakaru na musamman na Australia sun kashe fiye fararen hula da fasinoni da dama a Afghanistan ba bisa doka ba a cikin tsawon shekaru 11. A yau Alhamis, General Angus Campbell, wanda shine babban hassan rundunar tsaron Australia, ya bayyana sakamakon binciken. Campbell ya ce akwai kwararren shaida da ke nuna cewa jami'ai na musamman 25 na da hannu cikin mutuwar 'yan Afghanistan 39 tsakanin shekarar 2005 da shekarar 2016. Rahoton ya hada da zargin cewa sojojin sun yi kashe-kashen ne bisa wata tsari da suke kira na zubda jini, inda manyan sojojin ke tursasa kananan sojoji su kashe fasinoni a matsayin kisansu na farko. Bisa wannan ɗabi'a, ƙananan sojojin kan shirya faɗan ƙarya don su sama wa kansu hujjar da za ta nuna faɗa ake yi domin su aiwatar da kisan.
Ba kai da Hadiza Kyari wacce ta karanta mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To da farko, kwamitin shari'a da gwamnatin jihar Plateau ta kafa don duba korafin cin zarafi da ake zargin jami'an tsaro da aikatawa akan fararen hula, ya ce zuwa yanzu ya karbi korafe-korafe guda 45, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Zainab Babaji ta aiko mana daga Jos.
A ranar Litinin da ya gabata ne kwamitin ya fara zaman sauraron korafin daga bakin waɗanda suka shigar da ƙara. Kan ƙarar da wani mai suna Barde Nancel Paul ya shigar na yadda sojoji suka far masa a gidansa da ya kai ga lalata masa dukiyoyi na miliyoyin naira. Kwamitin sauraron ƙarar ya ba da umarni a aika da sammaci wa rundunar soji don ta amsa tambayoyi a gabanta. Shugaban kwamitin sauraron korafin cin zarafi kenan na jihar Plateau mai shari'a Philomena Lord take cewa duk wani jami'in tsaro da yayi ritaya ake kuma zarginsa da hannu a batun cin zarafin ya kuma ki ansa kiran kwamitin, za a rubuta wa hukumar pension ta dakatar da pension sa har sai ya bayyana a gabanta. Tun farko shugaban kungiyar lauyoyi na Jos, barista Yakubu Sale Bawa, yace za su bada kariya wa waɗanda aka ci zarafin su.
Waɗanda muke ganin cewa an musguna musu anti zarafin su mun dauki matakin cewa zamu gabatar da dukkan korobakorban su a gaban wannan wato judicial panel of inquiry zamu musu kyauta kuma ba mu bukata su bada
Senator Shehu Sani daga jihar Kaduna yace dole sai gwamnati ta dauki matakan gyara don kaucewa zanga zanga a ƙasa
matsalan Najeriya ba wai maganan yanan gizo gizo bane ko ƴan zanga zangan sa ana yawan kashe mana mutane a yankin Najeriya gwamnati ta gagari ƴan zanda sun gagari sojoji sun gagara kullun asace mutane manoma a arewacin Najeriya yanzu a Kaduna baka isa ka fitar waje kilomita 1 daga cikin garin ba sace ka ba garin Udawa garin Kuriga garin Binnin Gwari jihar Katsina jihar Zamfara bangaren jihar Sokoto da jihar Niger local government guda uku a Niger yanzu an kori kauyen gaba daya da Rafi da Shiroro local government da Kagara da Munya mutane duk sun bar kauyukan su sun sai da gidajen sun sai da gonakin saboda su biya diya a sakuman su matan su da iyayen su saboda haka mutane sun gaji ne idan mutanen da suke mulki ba za su iya musu hakura
to amma kana ga zanga zanga ne zai kawo maslaha ma matsalolin da adabi Najeriya tunda daga dukkan alamu dai kana goyen bayan wannan zanga zanga
eh kwarai da gaske ina goyen bayan shi 100% a dai har cikin lumana ne kada a kona kona wurare kada a kashe mutane kada a kuma kar ku yarda yin iskan gari su shigo cikinku ba kyau a dinga fashe fashe ana kona kona dan saboda muka bata kasan kasan namu ne shi kanshi wannan abubuwan nan kushi ne na jama'a in dai kana son kada ma zanga zanga kai adalci
su ko waɗannan iyayen ƙasa sun buƙaci matasa ne da su kasance masu kaunar zaman lafiya
sunana Aminu Mr. Maridogo district na Targon in ba zaman lafiya mu kanmu ba ma jin dadi so muna kira ga matasa a ba su abun yi domin rashin abun yi shine ke kawo dukkan waɗannan abubuwa
ni sunana Garba Abdulkadir mutanen jihar suna kira na shugaban al'umma musamman samari muna kira su zauna lafiya da ƴan uwansu da kuma kowace kabila a haɗa hannu a aiki har don cigaban ƙasa
gwamnatin jihar Plateau Simon Lalon ya bayyana cewa jihar Plateau ta yi asarar akalla naira biliyan 75 a barnar da bata gari suka gudanar lokacin zanga zangar kawo ƙarshen jami'an ƴan sanda ta musamman da ke yaki da muggan laifuka a Najeriya wato SARS inda ya buƙaci matasan da su nemi hanya da bata tashin hankali ba wajen isar da kokensu gwamnati ya kuma yi alƙawarin samar da hanyoyin ci gaba wa matasan na jihar Plateau Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Najeriya
to yayin da duniya ke fama da annobar corona masana sun ce annobar ta haifar da yanayi na tsananin kunci da bakin ciki ga jama'a da dama a sassan duniya yayin da wasu kuwa sukan fuskanci ire-iren waɗannan yanayi na bakin ciki da kunci ne a lokacin da suka fuskanci wata jarabawar rayuwa kamar ta rashin wani makusanci ko asarar dukiya wakilinmu Baraka Bashir ta zanta da Dr. Umar Ibrahim Muhammad na asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano wanda ya zayyana hanyoyin da za a iya magance wannan matsala amma ya fara tsokacin nasa ne kan abin da ake nufi da yanayi na bakin ciki
shi da bakin ciki wani yanayi ne da ake aukuwa lokacin da kwakwalwa ta sarrafa sakonni da take samu walau daga cikin jiki ko kuma daga wajen jiki sakonni da kwakwalwa suke samu akan sarrafa su a tace su zuwa gida biyu ko dai waɗanda za su samar da walwala da farin ciki ko kuma waɗanda za su samar da kunci ko bakin ciki ajiye bakin ciki yana haifar da matsaloli daban-daban waɗansu sukan tasirantu akan gaban jiki misali yawan kinsa bakin ciki yakan haifar da matsala kamar ta hawan jini saboda yadda jiki yake sarrafa bakin ciki din yakan sa wato ita zuciya ta ƙara bugunta sannan yakan haifar da kuma matsaloli kamar na ulcer wato gyambon ciki saboda samar da bakin ciki da kuma irin karbuwar tasarrufin bakin ciki da jiki ke yi yakan haifar da sinadaran da ake cewa hydrochloric acid wanda suke taimakawa wajen markaɗa abinci a uwar hanji wanda kuma yawan haifar da shi yakan iya kwarzane bangon ciki din ya haifar da ulcer sai kuma wato waɗansu matsaloli kuma da suke su ba su shafi jiki kai tsaye ba amma sun shafi yadda mayin ɗan adam ke tafiya kamar misali a ce da larurar da suka shafi kamar depression wato matsanancin damuwa da takan sanya mutum har ya samu kansa a wani yanayi na ya rasa sha'awar komai ya ji rayuwar ma gaba ɗaya ba shi da hope a kanta sannan da kuma al'amura da suka shafi anxiety akwai anxiety disorders wato matsaloli da suka shafi damuwa mai zurfi wanda ke hana mutum kata kusa rayuwarsa wanda wannan duka kinsar bakin ciki na dai daga cikin abin da ke haifar da su to akwai matakai daban-daban dama da Allah ya halicci kwakwalwar mutum
sukan akan sarrafa su a mai da su wani yanayi da ba za su tasirantu ga mutum ba, wanda mutum ba shi da tasarrufin wannan aka halicci tsarin gwagwarmar. Ɗaya daga ciki shi ne wanda na ce defense mechanism, akan janye tasirin jin bakin cikin, a rage tasirinsa, a tura shi wani bangare ma'ajiya ta musamman, a kulle shi ya zama baya tasiri sosai ga mutum. Sannan kuma akwai matakai na ƙashin kai wanda mutum yake da tasarrufinsa da zai iya ɗauka. Matakan su ne na misali, baiwa kai magana, baiwa zuciya magana, da kawo ɗansa abubuwa da suka shafi walwala da farin ciki waɗanda mutum ya samu a zuciyarsa, da kuma neman shawarwari na yadda za a samu mafita. Wannan shi kansa yana taimakawa wajen samun sassauci na tasirin bakin cikin, ko kuma neman mafita daga mutanen da suke sun dace ka je ka bude bakinka ka fitar da abin da ke damunka, ko likitoci wani lokaci ma aminai da 'yan uwa da abokan arziki, ka bayyana musu abin da ke damunka. Wannan yana taimakawa wajen rage tasirin da bakin cikin ke yi a zuciyarka da kokarin samun mafita.
Cutar coronavirus ba ta da magani.
Daidai kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar.
Ka riƙa wanke hannunka akai-akai da ruwa da sabulu dukkan wuni.
Ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taɓa idonka ko hanci ko kuma baki.
Ka rufe bakinka da abin share fuska idan za ka yi tari.
Ka tsaya kimani kafa biyar tsakaninka da mai tari ko atishawa.
Ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya.
Kar ka riƙa cuɗanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya. In kunne ya ji, gangan jiki ya tsira.
Dr. Umar Ibrahim Muhammad kenan. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mita 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Yanzu kuma bari mu shakata da wannan waka.
Da ka ga fasinja manan kawo kayanka ba na kudinka a hannuna kuma sa kaya a cikin mato dan kama shi wannan da rigima ba abin da idame shi ta tan kan kan ba kama shi daban yan dai kama shi daban sha wahala kama shi muna aikin kama shi mun cinye kudin kama shi mun cinye kudin kama shi ka karba kudin jama'a ka sha shuru gawo ka jirge cikin gida ka bar mai mato da garwa fasin joli sun dame shi direban motar ya rode kai ku kana wani dan hotel ka kame a gaban kai dan kama shi mu mun bawa ba abin da idame ka na ba ka kudin jazwai shi mai mato kudin jingin ku dai bashi idan an je jingin saukaman sauka oh dan kama shi din ya danne ba abin da idame shi in za ka tafiya kuma mil 10 kudin mil 5 ai zai baka ba abin da idame shi oh dan kama shi ba dan kama shi bawan Allah shi babu abin da idame shi dan kama shi a rage rigima kun dai mai riban mato kun bar mai mato jakone a cikin maiƙo sai karfin tukin mota kai ni sana kai wannan dan kama shi da bidan kamni wa abin da idame yake kai dan kama shi bayan Allah wa abin da idame ku kun yi shiru a tata wa abin da idame ku da an gano mota waccan mota ta ce ba ka da kokusa ba ka da ko taya ba ɗau dan kama shi rage rigima don darajar ikon Allah ba abin da ya dame ku babu abin da ya dame ka wajen sa fasinja wajen kai mota malodi dan ka mutu shi ya tuka ba abin da ya dame shi haba dan ka mutu wannan ne rigima don Allah a rage don Allah a rage kai dan ka mutu babun Allah
yanzu kuma ga Ibrahim Abdulaziz da rahoton mu na musamman
a duk lokutan zabe ɗan siyasa kan bi kororo suna neman kuruwa al'umma musamman ma na karkara tare ko da dokar alƙawarin cewa za su magance musu matsalolin su walau na gyara hanya makarantu asibiti ko kuma samar da wutar lantarki
wa sararin sama su nemi wurin ginin gida har yanzu a ce garin Tungo babu wuta saboda haka na yi muku alƙawari ko da shine project da zamu yi na farko tsakanin June zuwa December zamu tabbatar cewa an hada wutar lantarki a Tungo
to sai da kuma bayan cin zabe da ma kafa gwamnati al'umman karkara kan yi zargin cewa ana yi musu shakulatin bangaro daga waɗanda ba su ka zaben alal misali yankin Jimla ne da ke arewacin jihar Taraba na kuwa cikin ƙauyukan da a Najeriya ke neman agajin gaggawa game da halin ma da suke ciki a yanzu
kamar ruwan sha muna da damuwa a kansa sosai da yanzu ka duba arewa da mu cikin garin din arewa da shi ka duba bohol guda ɗaya kawai muke da ita in an zo za a ɗibi ruwan ne yanzu kamar mai ƙaramin ƙarfi kamar yanzu kafin ya ɗibi ruwan din ma zai daɗe kafin ya ɗiba don saboda babu shi
ba matsala na ruwa kuma sai ko na me
keto akwai matsala irin na wuta ma har yanzu
kiya bakin magana makaranta da kiwon lafiya
makaranta ita ma muna da dan matsalanta sai yanzu ka duba kudu da mu a inda muka tsaya da kai in ka duba kudu da shi shine makarantar namu to an ka duba ko ajujuwan da yara suke zuwa yawancin su ma zaka samu a waje suke zama
kuma ba ku da wakilai ne kaman kansila da ƴan majalisa da shugaban karamar kuma ba sa ziyarta ku ne
suna ziyarta amma ba kullum ba
to me kai so su yi muku ne
mu muna so su taimaka mana su samu mana ajujuwa na makaranta a ƙara mana kuma ruwa kaman bohol kenan
gidan rediyon jihar Taraba mun taba mika kukan mu amma dai har yanzu da shiru
to ina wakilan
ku gani a makwabta ne kuro a jihar Tona ba ruwa amma mu kan dai kuri mun da akwai Tona kana son ruwa ba mu samu
wannan sai wakilin ku amma ina son kansiloli da shugaban gaba kuma ba ku taba kai kuka bane ko ba su taba ziyartar ku bane
a gaskiya ba sa ziyartar mu amma mun bi su a wurin zaman su muna kai kukan mu amma har yanzu dai akan mu gashin ruwa ba
ba sa ziyarce ku amma lokacin zabe kan ba su ziyarce ku ba
a mu da ganin su ne sai dai lokacin zabe nan da suna ziyarta mu gaskiya amma in zabe ya wuce shikenan
to ya ko anya gwamnatocin jihohi kan ba tana irin halin yankunan karkara na kananan hukumomi ke ciki kuwa honorable Abubakar Bawa mashawacin gwamnan jihar Taraba ne ta fuskanci harkokin siyasa yace ai ba su mamance da alƙawarin da suka yi ba
to ana yin daidai ruwa daidai da kaga yanzu kwanan da ma kuke tunanin shi gwamna yake cewa zai je commission ne a babban makarantar da yayi a Sardauna da kuma asibiti kuma akwai area da yawa da aka bayar da irin wayannan ayyuka kamar fannin health care ba inda ma aka samu cigaba a Taraba kamar fannin health don yawancin wurare za ka je inda ba ka samu ba za ka samu an yi community health mai kyau an yi musu lab an yi musu magani an yi musu abubuwa da yawa so ka gani wannan shi ne ake nema kuma insha Allah ana yi shi
kana nufin su malumin karkara ba mance da su ba kenan
muna tafiya tare da su
kamar wasu na gani kamar kace akwai waɗanda aka fififita a waɗannan al'ummun karkara akwai waɗanda haikawa yanzu ba iya zuwa wajen su hanya ko kuma makantar su sun bi su lalace ba duba su ba
in ka ka san ba za a iya yi komai a rana daya ba gradually ne domin state na ba karamin state ba kuma wannan abu duka kudi ne yake yin sa kudin kuma ka ga yadda abubuwa suke dole sai an bi shi a hankali so wani wuri akwai wani wuri ana wahala dole a hakura sai time in ya ya improving dole za a yi riki inda ya kamata a yi riki abin da ya sa muke sa representative ake sawa representative a kowane area don ba kowane wuri ne gwamna ya sani kuma ya san matsalar su ba amma representative nasu sun san meye matsalar su meye matsalar mutanen su through them su ne suke kawowa domin gwamnati kuma ta sa hannu
ba ma gabatun shakulatin bangaro hakanan kuma aka zargi gwamnatocin jihohi da mai da hankalin ayyukan su ga fadar jiha batun da kwamishinan yankunan karkara a jihar Adamawa honorable Abdullahi Firimbi yace so a jihar su ba haka lamarin yake ba
to lalle Abdulaziz idan aka duba bayanan yawanci gwamnatoci sun mai da hankalin su akan guraje mai karkara to amma wannan zamu ce gwamnati wacce ta shude wadda suka shude su ne zamu ce sun kuma da hankalin su a birane da kuma amma ka duba gwamnati mai ci yanzu da Alhaji Ahmadu Umaru Kintiri kusan duka biya mai da hankali akan su kuma duk da haka fa koda kuma mai da hankali akan karkara to amma aikin da kuma za a yi a birane za a ga za a iya yin kalilan wanda kuma tsadan shi ne daga tsayawa me yake sa haka saboda yawanci duk wani mutumin da yake kana yana da alaka da birni wannan shine babban magana wanda yake zamu yi mun akai amma mu alhamdulillahi gwamnatin Alhaji Ahmadu Umaru Kintiri gwamnatin shi ta mai da hankali akan kana da dama yanzu in ka duba aiki wanda muka bayar a kananan hukumomi wanda kuma ake kan yi na hanyoyi yanzu an ba da hanya sama da kilomita 340 da wani abu kuma duka an zuba su a cikin karkara wanda kuma yanzu aka zuba a birni dududu da karkari da wani abu kilomita wanda aka zuba a cikin birane
to amma aka sai wannan ayyuka na karkara ana alakanta su da tallafi ko kuma da cin gabankin duniya ko kuma shiri na haraka da sansu maimakon jiha ita kare
to in ka duba ba yanda za a yi ka ce gwamnati ko kuma bankin duniya ta baka wani kaso ko kuma wani bashi ba tare da su sun ga kwazonka akai ba in ka duba irin yawa da nagowa da ake cewa ayyuka na RAM da ake kira yawanci an soma da a duka jihohin Najeriya amma yanzu jihohin da suke amfana da wannan abubuwa a Najeriya gaba daya jihohi guda 6 ne a arewa jihohi guda 2 ne daga nan jihar Adamawa sai jihar
to kuna sa ka
to abin da yasa shine abunda ake bayarwa ko kuma kwazo wanda ake kafin a samu wannan bashi din yawancin jihohi sun gagara cika su da amma a jihar Adamawa alhamdulillahi da girma gwamna Ahmadu Umaru Kintiri da yazo ya yi kokari ya biya abunda ake da shi counterpart fund kuma an ci gaba da ainihin wannan tallafi wannan kudi da ake bayarwa kuma ba wai kyauta bane bashi ne daga bankin duniya kuma sai kun taka matakai da dama kafin ku samu wannan abubuwa mu yanzu a jihar Adamawa insha Allah mun samu tsallaka ma zuwa abin da ke da shi rafi wanda zai kai ga gina kasuwanni a karkara da kuma ainihin wato ƙara musu hanyoyi a cikin karkara
to sai dai kuma a bisa doka yan majalisar dokokin jihohi suke da hurumin sa ido tare da tsawatarwa ga bangaren zatazuwa honorable Abdullahi Umar Yafak wanda majalisar dokokin jihar Adamawa ne ya ko bayyana abin da suke yi
Alhaji Ibrahim na farko da majalisa shi aikin sayin doka ne da oversight da kuma representation a tunance kenan to ni da aka zabe ni a gunduma ta na lobby na influencing abubuwa da yawa wanda ita masu zaman karkara suka fito muryar ta muka influence ne an yi ruwa-ruwa bohol-bohol su yi jambul sassai wurare da yawa na yi makarantu kuma nan jira asibitoci na biyu Alhaji Ibrahim akwai hanyoyi da mu a majalisar wani karfulosi kawai da hannun da ake yi ta su da yadda fata zuwa yadi kusan kilomita 26 na karfulosi din ka a ana yi ta
koma da menene manufar mulkin demokuraɗiyya dai ita ce samar da yanci da kuma ci gaba wanda kuma shi ne fatan kowace al'umma Ibrahim Abdul Aziz sashen Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
To a gaida Ibrahim Abdul Aziz. Yanzu kuma sai labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Assalamu alaikum mai saurare da fatan ana cikin koshin lafiya. Barkan mu da sake saduwa a wani shirin takaitattun labaran wasanni da gidan radiyon murar Amurka ke kawo muku a daren ranar Alhamis. Shirin namu na wannan satin za ku ji ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya ne kan batun gabatarwa da aka yi da kungiyar Super Eagles na Najeriya da kuma takwarata Lion Stars ta kasar Saliyo domin neman matsayi a gasar cin kofin ƙasashen Afirka da za a yi a kasar Kamaru a shekara mai zuwa idan Allah ya kai mu. Za a iya tunawa dai zagayen farko an yi ne a Najeriya inda aka tashi kowace ƙasa ta jefa ƙwallaye guda hudu a ragar abokiyar karawarta yayin da zagaye na biyun an fafata ne a ƙasar Saliyo an kuma tashi daga wannan ƙwallo ne babu wani tusamin sarar jefa ƙwallo a ragar 'yar uwarta kan waɗannan fafatawar na ji ra'ayoyin 'yan Najeriya ga abin da suke cewa.
Sunana Hussein Abubakar, dan jarida ne masu rubuta wasa abin nan harkokin wasanni. Gaskiya ne ban gamsu yadda yan Najeriya Super Eagles suke taka ba take taka rawa a wannan shekara ba. Dalilin lokacin da suka yi da Sierra Leone a Benin, mumun azane ni tankade kaina ne azza cewa don saboda wasu yan wasannin namu suna waje ba su iso da wuri ba, wasu sun iso sun sauka abin nan sun sauka a filin jirgin nan Dr. Namdi Ezekwe kafo su ce za su karasa abin nan su karasa Benin kila duk wannan akwai gajiya. Don haka gaskiya in ba mun tashi tsaye ba gaskiya ina gani abun fa. To sai dai mu ji labari.
Sunana Paul Orude, football fan ne gaskiya. A matsayin mu na fan ba mu ci dadi ba wasanmu da Sierra Leone wato na African qualifier kenan. Na farko da muka buga da su a Benin, idan inda mun ci wannan kwallo da mun zo sama a table, sai abu mamaki kuma a first half muna leading fa da kwallo har hudu suka samu suka jefa daya an shiga second half 4-1. Haba kafa wasai kare kuma ce su sake rama har fofo abu kunya ne gaskiya. Kuma wai mu ne Super Eagles gaskiya, mu ba super kuma ba abu kunya ne biko an ka duba rating namu muna sama Sierra Leone suna kasa sosai. Gaskiya nuna cewa akwai damuwa, ya nuna cewa gaskiya akwai gyara kenan a defense the midfield.
Sunana Umar Saidu, shugaban kungiyar yan jarida jihar Bauchi. Wato a gaskiya wannan wasa ne wanda yake ya ba wa mutane da yawa haushi, wanda kuma ba su karbe shi da farin ciki ba, saboda idan ka duba kasar Najeriya da kasar Saliyo akwai bambanci da dama an kana magana harkar kwallon kafa. Najeriya ta yi gaba ko a ranking da ake dubawa, aka samu ta yi gaba ta fi kasar Sierra Leone, sannan wasan nan a Najeriya ake yi. Amma wannan wasa gaskiya bai dadi wa 'yan Najeriya ba sosai, kuma kowa ya fada bayan da za a ce kuna rike wasa 4-1 a waye gari, za a ce muku an rama 4-4 duk da haka akwai sakaci a ciki.
Wasu 'yan Najeriya kenan ke bayyana ra'ayoyinsu dangane da yadda suke ganin takun kungiyar kwallon kafar Super Eagles a dangane da shirin neman samun nasara don cin kofin nahiyar Afirka. Abdulwahab Muhammad Bude, Amurka daga Bauchi.
Bagai da Abdulwahab Muhammad, yanzu kuma sai labarai a takaice.
Ta wuce adadin mutum 250,000 da suka mutu sanadiyar kwayar cutar corona a daidai lokacin da yawan sababbin masu kamuwa da cutar ke karuwa a yankunan kasar da dama. A jiya Laraba ne New York ta sanar da rufe makarantu, wanda shine birni mafi girma a kasar, yayin da aka kwashe gini na 7 a jere ana samun karuwar cutar ta COVID-19 da kashi 3 cikin 100. Za a rufe makarantun gwamnati daga yau Alhamis 19 ga watan Nuwamba a matsayin mataki na yin taka tsantsan. Dole ne mu yaki barkewar cutar a karo na biyu. Magajin garin New York kenan Bill de Blasio ya rubuta a shafinsa na Twitter. Wani bincike na cikin gida yana zargin cewa dakaru na musamman na Australia sun kashe fiye fararen hula da fasnoni da dama a Afghanistan ba bisa doka ba a cikin tsawon shekaru 11. A yau Alhamis, General Angus Campbell, wanda shine babban haskar rundunar tsaron Australia, ya bayyana sakamakon binciken. Campbell ya ce akwai kwararren shaida da ke nuna cewa jami'ai na musamman 25 na da hannu cikin mutuwar 'yan Afghanistan 39 tsakanin shekarar 2005 da shekarar 2016. Rahoton ya hada da zargin cewa sojojin sun yi kashe-kashen ne bisa wata tsari da suke kira na zubda jini, inda manyan sojojin ke tursasa kananan sojoji su kashe fursunoni a matsayin kisansu na farko. Bisa wannan ɗabi'a, kananan sojojin kan shirya faɗan ƙarya don su sama wa kansu hujjar da za ta nuna faɗa ake yi domin su aiwatar da kisan.
Masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kaimu za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin ƙarfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato ƙarfe 5 kenan agogon Ghana. Yanzu kan a madadin Hadiza Kari wacce ta yi ni gabatarwa, sai kuma Daniel Brown ne hada mana shirin ni Mahmud Lalo nake cewa mu kwana lafiya.